sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Juma'a 29 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su, Sarfilu ba makalan labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine. Amurka da Tarayyar Turai sun gargaɗin a guji miƙa kai ga abin da ta kira shigo-shigo na Rasha akan samar da iskar gas zuwa Turai. Hakan kuma da aji cewa wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja biyu a arewacin ƙasar Afghanistan a jiya Alhamis, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 9 tare da zubar da wasu 13 na daban.
Kana labaran kenan. To, za mu fara ne da jihar Bauchi. Gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad ya sanya dokar hana zirga-zirga a yankin gudun Hausawa da ke cikin garin Bauchi sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin yankin. Za ku leƙa jihar Niger, inda za ku ji cewa babban jam'iyyar adawa ta PDP a Nigeria ta hana wasu 'yan takarar mukamin majalisun dokoki Nigeria guda 5 da suka nemi tsayawa takara. Muna kuma ɗauke da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikira ya shirya kuma zai gabatar. Za a kuma ji karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayen sojojin Rasha nan da watanni 5 masu zuwa. Kuma majalisar ta zartar da gagarumin jaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji ga Ukraine cikin gaggawa. Saka hannun jari a 'yancin Ukraine ƙaramin farashi ne da za a iya biya, in ji Biden a cikin wani jawabi na fadar White House. Ya ci gaba da cewa ba muna kaiwa Rasha hari ba ne, muna taimaka wa Ukraine ta kare kanta. Daga baya a jiya Alhamis, majalisar ta zartar da dokar ba da lamuni ga Ukraine ta hanyar ƙuri'a 417. Majalisar dattawan ta ƙara ƙuri'ar amincewa da goyon bayan makonnin baya. Dokar, wacce ta sake farfaɗo da shirin yaƙin duniya na biyu, ta bai wa gwamnatin Amurka damar ƙetare shingen tsare-tsare da ke hana isar da makamai. Amurka da Tarayyar Turai sun yi gargaɗi a guji miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon Rasha kan samar da iskar gas zuwa Turai. Rasha, wacce ke samar da kusan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da ake bukata a Turai, ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na Turai su biya kuɗaɗen iskar gas ɗinsu da kuɗin rabin, wanda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba wa bankunan Rasha, ciki har da babban bankin ta. Wasu ƙasashen Turai sun kafa asusun ajiyar banki na Rasha don ƙoƙarin yin aiki kan takunkumin. Shugaba Biden ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na taimakawa ƙawayenta na Turai wajen rarraba iskar gas. Ba za mu bar Rasha ta tsorata ko ta samu hanyar fita daga waɗannan takunkumin ba. Ba za mu ƙyale su yi amfani da man fetur da iskar gas don gujewa takunkumin da aka sanya musu kan aikata zalunci ba. Muna aiki tare da sauran ƙasashe kamar Koriya da Japan da Qatar da sauransu don tallafawa ƙoƙarin da muke na taimakawa ƙawayen Turai da Rasha ke yi wa barazana da makamashin iskar gas da kuma buƙatunsu na makamashi ta wasu hanyoyi, Biden ya faɗa manema labarai a fadar White House. Wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja guda 5 a arewacin ƙasar Afghanistan jiya Alhamis, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 9 tare da jikkata wasu 13 na daban. Kakakin 'yan sandan lardin Muhammad Asif Waziri ya ce an kai harin ne cikin mintuna kaɗan tsakani a sassa daban-daban na Mazar e Sharif babban birnin lardin Bak. Waziri ya ce da alama fasinjojin 'yan Shi'a ne, kawo yanzu dai babu wata ƙungiya ta ɗauki alhakin kai wannan ƙazamin tashin hankali. Wannan dai shi ne hari na bam na baya-bayan nan da aka kai a kasar Afghanistan cikin wannan watan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da yawa. A makon da ya gabata ne wani bam ya tashi a wani masallacin mabiyan mazhabar Shi'a dake Mazar Sharif wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 12 tare da jikkata wasu kusan 90. Kwana guda bayan haka wani bam ya tashi a cikin wani masallaci dake cikin Makil dake arewa maso gabashin lardin Kunduz a lokacin sallar Juma'a inda ya kashe mutane 33 tare da jikkata wasu kusan 50.
To nan ba da jimawa ba Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotannin mu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya sanya dokar hana zirga-zirga a unguwar Gudun Hausawa dake cikin garin Bauchi sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin yankin da ya janyo mutuwar akalla mutum 3 da kuma kone-konen gidaje da dama. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab da ƙarin bayani.
Dokar hana zirga-zirgar ya biyo bayan ziyarar ganewa ido da kuma jajantawa mutanen unguwar ne wanda gwamnati tare da kwamishinan 'yan sanda Bauchi suka kai.
Na zo nan ne cikin bakin ciki irin abubuwan da nake ji yake faruwa da 'yan uwana a wannan wata mai rahama wanda kwanakin baya bana nan kuma kullun in bana nan sai wani abu ya faru a nan gari sai kasance na kan turo mataimakina. To amma yau ina nan abun ya faru. Wancan kwanakin baya an tashi haka kawai ba sididi ba sadada an kashe mutum biyu wasu yi komai kowa ba. Wannan abu ya samu na ji bakin ciki kwarai da gaske. Mun san abin da yake faruwa. Mu dai ba abin da za mu ce ma al'ummar jihar Bauchi. Allah ya san me yasa ya bar mu musulmai da Krista, Hausawa da Fulani da Jarawa da Tsayawa da kowa ya haɗa mu. Mu wannan garin ba wuri ne na mutum ɗaya ba, ƙasa ne na kowa da kowa. Dole mu nemo hanyar zaman lafiya. Amma ina ta'aziyan wayannan yara biyu da aka kashe. Kuma in tabbatar wa mutane cewa wanda suka yi wayannan mukisa an kama su. Suna hannun jami'an tsaro. Abin da muke gani wato maƙiyanmu ne. Mai suke neman su kawo mana matsala a zaman kewa mu. Amma in tabbatar muku su kansu wanda suka dawo suka wannan banna na yau musu kyauta ba. Saboda sun san cewa a gwamnatin mu akwai adalci, akwai kuma sa ido, akwai kuma tsaro, kuma duk wanda muka kama shi da laifi ko shi wane ne ko dana ne bana bari shi. Wayannan mutane kun kuntan ba a wajen jami'an tsaro suna kame kuma ba za mu basu ba. Insha Allah za mu je gidajen wayannan mutane da aka kashe kuma iya gurgudo za mu kawo muku gudumawa, su ma za mu nemi iya diya da za mu musu a gwamnatance saboda a san yanyin zuciyan iyayen wanda suka rasa iyayensu.
Nasa jawabin kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Umar Sanda ya tabbatar da cewa hukumar za ta yi aiki domin dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin Gudun Hausawa.
Bata gari suka tashi suka fara yin abin da suka ga dama har ya kai ga kone-kone da sauransu da sauransu. Alhamdulillah 'yan sanda da jami'an tsaro gaba daya sun zo sun taru kuma mun hana muni wanda mutane da yawa su nufi a yi din ya faru. Akan haka ne muka yi magana da gwamnati muka ci gaskiya da abin da yake faruwa shi kuma yace to lalle fa sai ya zo amma gani ga gwamna zaman lafiya shi muke so ko daga ina kake ka zauna mu zauna lafiya Bauchi an san ta da zaman lafiya.
Johan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Abdul Wahab har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
Kamfanin harhaɗa magunguna na Madana yana neman zama na farko wajen samar da rigakafin coronavirus ga ƙananan yara a Amurka. Kamar yadda ya nemi hukumar tantance abinci da magunguna a ranar Alhamis don samar da hanyar rigakafi ga jarirai da ƙananan yara da kuma ma waɗanda suka fara zuwa makaranta. Iyalai na ta jira cikin takaici da hakuri don samun damar kare ƙananan yara a kasar yayin da mutane ke jefar da abin rufe fuska da sauran matakan kiyaye lafiyar jama'a yayin da kwayoyin cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Tun kusan kashi 3/4 na yara masu shekaru daban-daban sun nuna alamun sun kamu da cutar a wani lokaci yayin annobar. Kamfanin Madana ya gabatar da bayanai ga hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka cewa tana fatan hukumar za ta amince da ƙananan allurai biyu da za su iya kare yara 'yan ƙasar shekaru 6. Ko da yake tasirin bai kusan girma ba a cikin yaran da aka gwada yayin da nau'in cutar na Omicron yayi sama fiye da yadda yake a baya a cikin annobar. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira ga sojojin ƙasar da su ƙara ƙarfinsu ta kowace hanya domin murƙushe abokan gaba, kamar yadda kafa ya labaran ƙasar ta ruwaito a yau Juma'a, yayin da wasu sabbin hotunan tauraron ɗan Adam ke nuna ƙarin shirye-shiryen gwajin makaman nukiliya. Kim ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da sojoji da masu watsa shirye-shirye ya labaran gwamnatin ƙasar da sauran waɗanda suka halarci gagarumin faretin soji da aka gudanar ranar Litinin wanda ya cika shekaru 90 da kafuwar rundunar. Faretin ya kunshi sabbin makamai masu linzami na Koriya ta Arewa da dama da suka haɗa da makami mai linzami mafi girma na tsakanin nahiyoyi ICBM da Hwasong-17 da makami mai linzami da aka gwada a kwanan nan. Baje kolin ya nuna zamananci da darumtaka da ci gaban tsatsauran ra'ayi na sojojin kasar da ƙarfin soja da fasahar su mara misaltuwa, inji Kim ya shaida wa sojojin wurin taron kamar yadda kamfanin dillancin labarai na KCNA ya rawaito.
A gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Neja. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta hana wasu 'yan takarar mukamin majalisun dokoki na Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara. Ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari dauke da rahoton.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta soke wasu 'yan takarar neman majalisun dokokin Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara a jam'iyyar daga jihar Niger. PDP dai wadda ke aikin tantance 'yan takarar ta ce ta ɗauki matakin ne saboda samunsu da gazawa wajen cika ƙa'idojin jam'iyyar da suka haɗa da rashin biyan haraji da kuma rashin cikakkun takardun kammala makarantarsu. Barista Nasiru Goshi shi ne PDP ta turo jihar Niger domin aikin tantance 'yan takarar.
Baka fitowa ka ce za ka nemi shugabanci na al'umma ba tare da ka biya abin da zai taimaka wajen raya ƙasa ta fuskan tsaro da kuma mora abubuwa na buƙatu na rayuwa na al'umma ba, to saboda haka da kowannan ƙa'idoji wanda dokin da mutum yake neman yin wannan matsayi a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan kuma kowace jam'iyya za ka tsaya, to batun maganin harajin nan abu ne mai ƙarfi, to kuma abu ne wanda mu ma muka sa ido a kai.
PDP dai na aikin tantance 'yan takarar ne a daidai lokacin da hukumar hana fatauci da kuma shan miyagun kwayoyi a Najeriya ta ba da shawarar yin gwajin shan miyagun kwayoyi ga 'yan takara domin kaucewa tsaida 'yan kwaya wajen neman mukamai daban-daban. Sanata Mustapha Sani, tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne da PDP ta tantance, ya ce shawara ce mai ma'ana.
It's a very good development. To zaka je ka kana wakiltar jama'a kuma kana irin wannan abubuwan ai bai kamata ba.
So ma dai wasu 'yan takarar da suka samu nasarar tsallake tantancewar PDP ga abin da suke cewa.
Sunana Hajiya Halima Sale daga Suleja local government.
Gaskiya wannan sun ba da shawara mai amfani matuƙa domin kai dubi da abin da ke faruwa yanzu nan sai ka ga dalle kamar wasu abubuwan ma mutum ba yana yin shi cikin hayyacin shi bane, to kuma wannan yakan dauko asali ne tun lokacin da aka tantance. Idan ba a yi la'akari da wannan ba sai kaga an zo an dauki mutumin da zai zo yana abu kawai dai gashi nan kamar mawukaci.
Sunana Honorable Abdullahi Lawal Kwatankwaro, mai neman kujerar majalisa ta karamar hukumar Mariga. Domin duk wanda ka gina tsarin zai ji jagoranci jama'a ne, to dukkan wanda zai jagoranci jama'a ana son a samu mutum mai natsuwa, mutum mai kamala wanda ya kamata ya jagoranci din shugaba ne na al'umma. To an ga tsari da hukumar nan ta kawo gaskiya na guji daɗi kuma na goyi bayan wannan tsari.
A yanzu dai dukkanin jam'iyyun siyasa a Najeriya a iya cewa sun ɗauki harama domin ganin an fafata da su a babban zaɓen na baɗi idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryamerica.com ko kuma sashenhausa.com yanzu sai shirin
Manuniya. Yunkurin yage jiki daga jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa zuwa jam'iyyar Adawa ta APC a wasar dokokin da wannan mansa yayi a jihar Adamawa ya jefa majalisar da kuma magoya bayan shi cikin zaman juyayi.
Ba kula da ni dole ne kauce. At least ku yi rayuwar banka ne. In bai kula ka za ka ji gidan makwabcinka.
Madan junan gaba sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa.
Kamar da maganar labta kudi akan farashin siyan takardar sha'awar taka takarar jam'iyyar APC kuwa shugaban jam'iyyar ne yace wannan magani ne na masu shirin sheka mata kaikai
kudin shiga wannan zaben yau ga sashe kasa da yawa su yan hamayya din shugabana shedantaka saboda kai dan akwai sheidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jami'a mai biya miliyan 100 mun
sai kuma didda ka wani shehun malamin jami'a ya ce koda akwai bukatar kudi cikin jami'a to kuma ya kamata a ce an yi abin da tsarin tausayi
gaskiya ko mun ji ko mun so in dai an ci gaba da tsula kudi irin wannan zai zama ciwon kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kudin sa zai kokari ko kudi da dawo riba kuma ta shiga ciki
zanga zangar zunguro tsohon shugaban kasa Jonathan Yabuto dan taka takarar shugaban kasa ta sa wani mai fashin baki ya bulle yana ga yau duniya cewa da alamu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari Jonathan din yake nema yayyayi
in har dai Buhari ya bada goyen bayan sa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kudaden su da shirin su da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri
game da kalaman babban lauya a tarayyar Najeriya Afe Babalola cewa da wuya a zabe a Najeriya saboda matsalar tsaro saboda haka ya kamata a kafa gwamnatin riko kuwa wani shehun malamin jami'a ne yace shi ma yana da irin wannan ra'ayi
tun shekara daya na fadi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe
wadannan faso mun tabo muka tabo cikin tarin muryar da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar saki saduwa cikin sabon shirin manuniyan da akowace juma'a kukan yi tsumayi shiri na 63 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin an samar da shugabanni marasa kwadayi mai yuwa kokarin kwakwar kwakule kwadayin kuma ya sa masar dokokin jihar Adamawa daukar mataki lokacin da ta ji an ce wani dan jam'iyyar PDP ya samu sabon sauyi har ma an ji mai magana da yawun majalisar dokokin jihar Adamawa honorable Jafar Kefas na kebe yan jaridun da yace ya kamata su gane abinda masar dokokin jihar Adamawa ta yi shine fahimta irin talauyoyi
yayi decamping ya koma APC daga PDP shi ya sa'a kuka ga a lokacin da ake tada wannan magana a cikin majalisa an kai hotuna speaker ya ga lalle haka ne
a wannan majalisa fa wani dan majalisa shi ma ya canza sheka zuwa wata jam'iyyar da kike a cikin ta
in ka tuna Adam Osomole an sauke shi a lokacin ne dan majalisa Mubi Sau ya canza sheka a lokacin akwai matsala
mai mataki na gaba
sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa
sai da kuma duk da matakin masar dokokin jihar Adamawa na ayyana kujerar honorable Joseph Ayuba gwada na jam'iyyar PDP da ya koma APC a matsayin kujerar da babu kowa dan majalisan ya ce ya kamata a gaya wa duniya ko da ya rasa kujerar shi shi baya kallon abin a matsayin tsautsayi
ni dai a sani na tun da aka zabe 2019 har zuwa yau duk abubuwan da ke na PDP ba ya dare ko su daya ba ta bayyana ni ba so ni na ci zabe ba a kula da ni dole ne kauce at least ku yi rayuwar banka ne in bai kula ka za ka ji gidan makwabcinka
yanzu wannan kaucewa na kana neman ya bar baya da kura domin ana ganin kaman yana iya raba ka da masayinka
eh kuma rabo ne yau rabo ne ya karba da badama zai mutu yau ai inda kocin nan ya kare fa ba badama ba wani mutane ne ka na dangana ga Allah na bar kuma ga Allah
tun bayan sanar da naira miliyan 100 a matsayin kudin da waɗanda za su taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar APC za su kai wa jam'iyyar wasu 'yan kasa suka fara kallon abin a matsayin bude kofa ga shugabannin da ke da tsananin kudi sai dai shugaban jam'iyyar sanata Abdullahi Adamu ya ce dole ne a gaya wa duniya wannan kudade ba su yawa ba kuma ma jam'iyyar tana nan daram da kau akan wannan farashi don ko babu wanda take shayi
idan mutum da gaske yake ya sai shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su rashin miliyan 100 mai cancanci da mun shugaban Najeriya ba shugaban Najeriya ba bin wasa bane ba wanda ke son shiga zabe wato san jam'iyyar mu abin zai biya kenan abin da na biya na shiga zaben shugaban party miliyan 20 miliyan 20
mutane da yana cewa hakan zai bunkasa maganar cin hanci da rashawa
wannan me ya kawo batun shiga zabe shugabancin Najeriya me har shi da cin rashawa in ba ka shiga ka shiga ba dole wannan jam'iyyar tamu jam'iyyar ce ta da kida kun ka so ka bi jam'iyyar ka bi kaidodin ta wace ai ai kudin shiga wannan zaben yau ka sashi kasa da yawa su yan hamayya din su shuka mana shigantaka su biya wa su shiga a jam'iyyar mu kai kan sai sai aje kotu a ta kai wannan dawo saboda kai dan akwai sheidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mu biya miliyan 100 zai biya mu
sai dai kuma duk da waɗannan hujjoji shugaban sashin karatu mai zurfi na jami'ar jihar Kaduna Professor Yusuf Ibrahim Ango ya ce duk da ke dai jam'iyyun na da irin nasu dalilai amma dai wannan tsari na tsumbula kudin siyan takardar sha'awar taka takara na iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin wani mummunan yanayi
su jam'iyyu sun yi wannan ne gaskiya dan su rage yawan rububi da ake yi da kuma rigima tsakanin yan takara domin wannan shi ma yana cikin matsalar da ake samu idan an bar yan takaran su takara da yawa wasu suna iya barau da gaba ɗaya zaben ma dan su ba su samu ba shikenan da a tare a rasa kila dalilin da yasa jam'iyyu suke wannan abin kenan dalili na biyu kuma jam'iyyun ba su da wasu hanyoyi fitattu da aka sani na samun kuɗin gudanar da kansu sai suna amfani da lokacin zabe shine lokacin da za su nemi kuɗi wajen mambobin su amma gaskiya ko mun ji ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan to gaskiya zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kuɗin sa zai kokari ya fidda kuɗi ya ci riba ko kuɗi da dawo riba kuma ta shiga ciki ba shakka idan aka duba ta wannan bangaren gaskiya abun ba shi da dadi kwarai da gaske
zanga zangar zunguro tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan dan ya taka takara shugaban kasa a zabe mai zuwa ta sa wasu masu fashin baki sun fara kallon ana nema a maida ƴan Najeriya bayi ko dake kuma duk da wannan mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo Dr. Faruk BB Faruk ya ce yana ganin akwai alamun cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ma dai Jonathan din yake so a yi
na farko sai kaga wato baya tafi yau daki kenan kuma har ana tunanin din yanda abuwa suka rinka tabarbarewa a lokacin Jonathan ana kokari a gyara busu yu ba har aka ce sai an dauko General Muhammadu Buhari yanzu wato lokacin Jonathan ya fi na Buhari daki kenan na biyu kuma shin mutum ba zai iya yin bada nashi gudunmuwar a Najeriya ya hakura ba to ita takarar Jonathan a gaskiya kishin inda aka dade ana ji shine General Muhammadu Buhari ne yake da sha'awar wannan takarar ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi to wannan ma shine abin da zai fi ba kowa mamaki a opposition APC ma ake zuwa ana maka lafostocin Jonathan din to in har dai Buhari ya bada goyen bayan sa akan wannan takara su waɗanda suka fito da makudan kudaden su da shirin su da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su yi rigima da za su yi su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri
a ƴan kwanakin baya maganar matsalar tsaro ta matso marurin magana daga bakin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya a fe baban lolan da ya lula kafa fa labaru yana ga duniya cewa Najeriya na da taka tarkon tsautsayi sai dai duk da irin sukuwar sukar da lauyin ya sha shi ma shehu malami Professor Khalifa Ali Dukwa ya ce yana da irin wannan ra'ayi
na bada lokaci akan gwatan yuni in ba a samu tsaro ba to da wuya ne a yi zaben ba zai yiwu ba ne kwata-kwata ba zai yiwu ba amma kuma da addu'a talaka da sauransu ana iya samu tsaro lafiya garau kuma idan ko an samu zaman lafiya kwata-kwata a ce a samu kayan aiki da raba su da irin sari-sarin nan ma ba zai iya ma lokacin da aka saura ba zai yiwu ba saboda haka abun fa biri ya yi kama da mutum abun da afe babalola ya faɗa abun da kuma tun shekara ɗaya na faɗi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe.
Daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa lokacin da aka kebe musu fa yana ƙara ƙarewa ne saboda ka babu wani dan takara da za a ce ga kujiran nan yayi tayi. Domin kowa daga juma'an nan saura kwanaki 395 ne ga dukkanin masu rike da madafin iko su saki damar da za a samu sabon sauyi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da ra'ayoyin al'umma daga kowane ɓarayi. Ni Isa Lodi Kara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikira. Masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai girma.
Ismi Marwan A. Ali min madrasatin Mayan Adam Idris anguwar Kajemina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladhi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قوتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو عسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعد كبير صدق الله العظيم
ما شاء الله. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar Ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayen sojojin Russia nan da watanni biyar masu zuwa. Kuma majalisar ta zartar da gagarumin jaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji da Ukraine cikin gaggawa. Saka hannun jari a yancin Ukraine karamin farashi ne da za a iya biya, inji Biden a cikin wani jawabi na fadar White House. Amurka da Tarayyar Turai sun yi gargaɗi a guji miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon Rasha kan samar da iskar gas zuwa Turai. Rasha wacce ke samar da kusan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da ake buƙata a Turai ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na Turai su biya kuɗaɗen iskar gas ɗinsu da kuɗin rabin, wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙabawa bankunan Rasha ciki har da babban bankinta.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar fatar alheri da taya murna ga Rabaran Naniyak Goifa da iyalansa, wanda za a yi bikin iyarsa ranar Lahadi da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Namba 2 Jenta Jos. Allah ya sa a gama da duniya lafiya. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbi Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari da ke muku fatan alheri huta lafiya ma assalamu.